نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمنا بولي الله سبحانه وتعالى يبا مداما domin ci gaba da karatun littafin albarka ya ji salihin da madan al-imam an-nawawi rahimahullah ina nan a cikin babi na 44 sabon babi da zamu shiga insha Allah babu ikramu ahli bayti rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa bayani fadlihi babin da yake yake magana akan girmama da daraja أهل بيت أهل جدام الله صلى الله عليه وسلم دكما بياني دنقل فلا درسو أبدا مكسني ما لينا بكمنا آيوي بكون بادي دا آيوي سنة سيكا وحد سني ما لينا شيء قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ai ubangiji subhanahu wata'ala yana laifin gare ku dan ya tafiyar da arrijis wato datti ko kuma wato kazanta daga ahlul baiti wa yutahhirukum tatahira sannan kuma ya tsarkake ku tsarkakewa ita wannan aya kamar yadda malam Dr. Irfan yake mana sharhi yake cewa ajma'ul ulama al-mu'tabirina bi annaha nazal fi nisa'i nabi fi nisa'i nabi sallallahu alaihi wa sallam khassatan lalla ita wannan aya ta sauko ne malamai sun yi ijma'in cewa ta sauka ne tana bayani tana magana dangane da matan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi mana matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su wannan aya take ne bai dalili idan ka dauko farkon maganar za ka ga tun farkon maganar da matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake yi sannan kuma bayan an faɗi wannan ayar sannan aka ci gaba da magana dangane da matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga fadin ubangiji subhanahu wataala da yake cewa ya ayyuhan nabiyyu wala ayati cikin suratul ahzab wace ubangiji subhanahu wataala yake cewa ya nisa annabi latunaka ahadin min nisa'i taqaytum ya nisa annabi man ya'ti min kulli fasiqin mubayyinatin yudha'afu lahu al'adhabu dhufayn ya nisa annabi zaha ga baki da magana suke akan matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da cewa lallai ya ku matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lakunna ka ahadin min nisa'i ba daidai kuke da sauran mata ba ni ka kaitunna idan kai toron ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan ya nisa annabi ya nisa annabi duk waɗanda suka zo kafin wannan ayar duk suna magana ne akan matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam su ake kira kuma su ake nufi sannan sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce inna ma yuridul babu lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi liyudhiba ankum rijsa ya tafiyar da datti daga cikin ku ahlul bait wa yutahhirukum tatahira sannan kuma ya tsarkake ku tsarkakewa lallai idan muka kalli ayoyin za mu ga cewa tsarkake gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da tsarkake matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shine abin da ayoyin suka kunsa ubangiji subhanahu wata'ala yana faɗa yake cewa ya nisa annabi ya kuma san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam man ya'ti min kulli bi fa'ilatin mubayyinatin duk wacce ta zo daga cikin ku ta zo da wani abu na alfasha wanda yake a bayyane yudha'afu laha al'azabu dhi'fayn za a wato ninninka mata azaba ninkawa sosai saboda bai saboda kasancewar ta tana gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abubuwan take da aikin dare ana ninka mata ne to wannan ma idan ya zo abin da ya tafi zunubi to nan ma idan suka yi za a ninka musu shi wato ya zama cewa yudha'afu laha al'azabu dhi'fayn sannan ya ci gaba da cewa ya nisa annabi lattunaka ahadin min nisa'i min taqaytu lalle ku ba daidai kuke da sauran mata ba amma dan ku yi tsoron Allah yace wa man yaqulu bi kulli lahi wa rasulihi duk wata ta zamanto cewa ta kankanta bautar ta ga Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ta'mal salihan ta aiki nagari dukiya ajraha marrataini zamu bata wato lada marrataini sau biyu ne ki biyu kamar yadda idan ta yi wato abin da ya shafi zunubi za a ba ta shi za a bar ta ita ninki biyu to haka ma a lada za a ba ta lada ninki biyu sannan Allah yake cewa tana da a'dana laha rizqan karima mu muka tanadar mata wani arziki mai faɗi duk wannan ayoyi suna magana akan tsarkake gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam har zuwa inda Allah yake cewa innama yuridullahu duwiti ba an kuma yi ta albai ce wata hira kuma ta hira sai Allah ta yi cewa wani kurna ma yi tilafi wuce kunna ku tuna abin da ake karantawa a cikin wato gidajen ku min ayatin lahi na ayoyin ubangiji subhanahu wa ta'ala wal hikma da wato hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan Allah ya ci gaba da ce da magana akan matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to kaga wannan gabaki da iya nuna cewa lalle wannan ayar tana magana ne akan matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam khasar su kadai sannan waɗansu za su iya cewa ai tun farkon ayoyin ana magana na cewa ya ji sa'alabi lattunna ana amfani da wato kalma ko kuma nunin da take nuna nunin nisuwa ma'ana nuni ce take nuna cewa da mace ake magana to amma da aka zo inna ma yuridullahu liyudhiba ankum sai Allah ya ce ankum rinsa da ya ce ankunna rinsa ba to wasu suna yan shi'a suna kafa hujja da wannan da cewa ba da matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ake wannan magana to wannan siyaki na larabci da kuma siyaki na qur'ani ya zo da cewa su kalmar ahlul bayt da suka zo a cikin alqur'ani dukkan su ba su zo da nunin nisuwa ba kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ba mu labarin matar annabi ibrahim alaihi salam lokacin da aka zo aka yi mata bishara sai Allah yake cewa bisharna hadi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub qala ya walata a'budu wa a'budu wa ana abudu wa hadha ba'du shaykha in hadha la shay'un abdi take cewa sai zan aihu ba na riga na tsufa ga abuti na kuma shi ma ya tsufa tace wannan abu mamaki ne in hadha la shay'un abdi sai aka ce qalu ata'budina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bayt tace rahmatullahi wa barakatuhu sai ce alaykum bai ce alaykunna ba tace cewa ita kadai ce amma kuma da ce alayki ba sai ce alaykum ahlal bayt jama'a rahmar Allah da albarkatun su sauka akan ku ya ku ahlin wannan gida kuma da ita kadai ake magana kuma mala'iku suke barbata wato da amsar maganarsa tare da cewa ubangiji tsawon ta'ala shi ya umarce su da su ba ta irin wannan amsa to amma ba a yi magana ba a zo da maganar kafin da suke nuna cewa lamirin mace ake magana saboda ne saboda girmamawa haka ubangiji subhanahu wa ta'ala yake wato magana akan mace don ya girmama ta sai ya dinga ce mata wato kum kamar mu ma yadda yake a wato al'adar mu ta Hausawa kaga idan ka haɗu da mutum zaka tambaye shi zaka ce mishi ya gida ya iyalai kai ko da ce matar shi guda ɗaya ce baraka ce mishi ya matar ka ba ai ba a faɗan haka babu girmamawa ce sai da a ce ya iyalai kuma iyalai menene jam'i ne wanda kuma kila ma wanda ka tambaye shi iyalan mamaci ɗaya ke da shi ko kuma ma sabon ango ne ma bai iya yin aure ba amma za ka tambaye shi mai iyalai saboda haka kalmar take zuwa da girmamawa to na ta irin wannan ce ubangiji subhanahu wata'ala ya yi umarni da ita a wannan guri don girmama matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan akwai hadisi wanda imam muslim rahimahullah ya zuwa fitar da shi daga aisha radiyallahu anha wacce take magana a kan wato ahlul baitin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda malamai suka fi sani shi da hadisul kisa bi mana hadisin bargo wanda shi ne babban hadisin da ɗan shi'a suke amfani da shi wajen fitar da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin ahlul baiti lafazin kuma kallai za mu ga Aisha radiyallahu anha ce tarwaito wanda kuma da a ce tana da baƙin ciki ko kuma tana da wata mummunan fahimta dangane da su ahlul baiti wanda suke Fatima radiyallahu anha da ita da ƴaƴanta da Ali bin Abi Talib da Aisha ne ta koyi hadisin ba za ta rawaito shi ba to amma mafi ingancin hadisin da aka rawaito akan ahlul baiti akan hadisin ke sa shi da wannan hadisin na Aisha radiyallahu anha akwai hadisin Ummu Salama radiyallahu anha wanda Imam Tirmidhi ya fitar da shi wanda malamai sa ya tantance cewa akan shi dangane da ingancin shi to amma shi ma yayin magana akan wato wannan hadisa abin da ya faru amma dai wanda ya fi kowanne ingancin shi ne hadisin Aisha radiyallahu anha wanda take cewa kaga Nabi sallallahu alaihi wa sallam ghadatan wa alaihi mirtun murahhalu take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito da fadi akan shi akwai wato alamu na tafiya ko kuma a bakin gashi na cewa ya saka wani abu da yake cewa zai je ya hau wato raƙumi ko kuma a daga kan raƙumin ya sako da yake tattare da wani abu da yake nuna cewa lallai zai ya riga ya hau raƙumi sai ta ce faja al-Hasan bin Ali fa adkhalahu sai Hasan ibn Ali shine ya fara zuwa fa adkhalahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shigar da shi cikin wannan barko thumma ja'a al-Husayn sannan kuma sai Husayn ya zo fa dakhala ma'ahu shi ma sai shiga tare da shi thumma ja'at Fatimatu sannan sai Fatima radiyallahu anha ita ma ta zo fa adkhalaha sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga da ita thumma ja'a Ali sai Ali bin Abi Talib ya zo fa adkhalahu shi ma sai shiga da shi thumma qala sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أي ومن سبحانه وتعالى يعنيكم دا كوتر دا وتو دجل دا جريكو يكو أهل البيت يكو ترك كيوكو ترك كيوا فكا قولنا يالنا تشعى وإن دا سجي تكيو وإن نمبر قول سوما وتو أهل البيت abinda zai fito mai da abin fili shine ruwayar Ummu Salama radiyallahu anha da take cewa bayan ta lissafo wadancan abubuwan da nana Aisha radiyallahu anha ta lissafo na cewa sai wato na cewa Al-Hasan ya zo ya shiga sannan Usman da sannan sai Fatima sannan sai Aliyu sai take cewa wa ana ma'ahum ya rasulullah ko kuma ya nabi Allah tace ni ma ina tare da su ya nabi Allah sai manzo Allah yake cewa anti ala makaniki ke kina nan a inda kike wa anti ala khairi kuma ke kina kan wani abu na alkhairi kaga wannan malamai sun yi bayani akan maganganu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadannan in muka kalle su zamu ga baya nuna cewa ita ba ahlul bait bace kina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce anti ala makaniki ke kina nan a inda kike diwala aya da bace ta riga ta faɗi cewa ke ahlul bait ce daga ba sai an ce ke ahlul bait bace wanda ita ayar da take magana kwata-kwata idan za ka kalle ta siyacin ta ba ta magana akan Ali bin Abi Talib ko Fatima radiyallahu anha ko Hassan da Hussein baga take akan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da ka su Qur'ani ne ya tabbatar da cewa subhanallahi da cewa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ma ya ba za a yi ma a ce mutum wai matan sa ahlul baitin sa bane a wanda lissafi ne ko ba wanda gari ne ko wanda hankali ne za a ce matar ka ba iyali ka bace to wa iyali ka ga mutum ba a ce matar ka ba iyalin ka bace sai a fara da lissafi iyali daga kai ɗayanka da kuma surikin ka a ce shi ba iya cin iyalin ka to shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattaro waɗannan su ma dan a san su ma ahlul baiti aya zo da su ba amma sunna ta zo da su mudama a sunna yana muka dauke sunna shine ko dai tafsirar Qur'ani ko kuma a zo da wani bayani wanda kai ba za ka fahimce shi ba sai Qur'ani ya zo ya bayani ba kamar wannan ai ba za ka fahimce cewa sauran waɗannan salihin da kai da sunna ce ahlul bait ba sai in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi maka bayani cewa suna ciki kamar lokacin kamar aya ce magana akan wato wanke fuska ne idan kun tuna fati farsilu wujuhakum kun kun tashi za ku yi sallah ku wanke fuskokin ku wanke fuskokin ku kaga ai ba ai maganar kokurar baki da shakar hanci ba amma duka fuska take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yin haji yazo bayan hadisi sai kokurar baki sai shakar hanci sai yana maka cewa ne a cikin fuska take haka ma a shafar kai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafar kai sai shafar kunni kuma sai ce uzunani bila ra'ab ai kunnuwa ma tana daga cikin kai kaga ba da manzo sunan zo bayani cewa kunnuwa tana cikin kai ba ai ba da kun cewa shi ma kai ai wato kunne shi ma za a bin shafa da ake ma kai bane to da waɗannan hadisai sun zo ne suna bayani dangane da cewa suna ƙara mana bayani cewa waɗannan su ma suna cikin ahlul baitin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da manzo sunan ke cewa anti alaqai kin kina kin alaqai wani alkhairi alkhairin cewa ai wato aya ta riga ta zo ta yi bayani ki sanan malamai suke suka ci gaba da cewa idan aka ce ga Ali bin Abi Talib sannan kuma ga mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin bargo daya auna ya saba karkarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda ga Ali bin Abi Talib shi ba muharrar su bane sannan kuma ga mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce mata manzo Allah sallallahu alaihi to da haka shi addini baya cin karo da juna shi fa manzala sai da kike wace a ki tsaya a nan inda kike ke kina kan wani alkhairi a daga an san cewa ke ahlul baiti to wannan shi ne hadisin da suke magana akan wato hadisin kisa wanda suke magana akan ahlul baiti manzala sallallahu alaihi wasallam amma su shi'a suna da nasu riwayoyi daban wanda suka dinga kirkira suna karawa domin shi addini shi abin da take ginuwa akan gaskiya kadai ba ya gini ne akan karerai da kirkirar hadisai kirkiran ayoyi su kara Qur'ani su zo su tafo da wasu surori ma wadanda babu su asalin su zo su ce wasu Qur'ani balantana kuma hadisai sai da hadisai barjab wanda suka wato kirkiro kawai dan me dan so da addinin ba shi da kariya addinin nasu ba addinin musulunci bane addini na sarrai duk abin da ya mutu da dan sarrai za su kiro su kara bal ma ƙarya ta daga cikin gishiki daga cikin gishikan addinin Shia to da haka daga cikin hadisin nasu akwai wanda suka danganta shi zuwa ga Jabir bin Abdullah al-Ansari Abu Ruje suke cewa ai ita nana Fatima ta yi bayanin hadisin kisa da kanta sai suke cewa lokacin take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gidanta a gajiye kamar ba shi da lafiya sai take tambayar shi meye ne yake damun ka sai yake cewa ba na jin daɗin jikina ne shi ne ka dauke ci mishi to zo sai ta zo ta kwantar da shi ta dauki bargo ta rufe shi shikenan sai Al-Hasan bin Abi Talib bin Ali bin Abi Talib ya shigo sai yake ce mata na ji kanshi irin kanshi na wato kakana sai ta aika kan kai na ciki sai ta mishi kirari take cewa shine sahibul hawdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake sahibul korama ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan tace sai ya shige sai ya je ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shiga manzo sallallahu alaihi wasallam cikin bargon to daga nan kuma sai fotai shi ma yazo shi ma yayi mata sallama ta amsa mai sallama shi tace mishi shine bima shine shugaban masu ceto kayan na Fatima ce take ba ƴaƴan ta wannan makaman take cewa shi shine shugaban masu ceto na al'umma gabaki daya zaka sai yake cewa shi ma ya ji kanshin kakan shi sai take ce mishi eh yana ciki yana kwance zaka shi ba sai ya shige sai ya je ga Manzon Allah sallama sai shiga cikin wannan bargon to daga nan sai gujin ta yazo Ali bin Abi Talib shi ma yazo yayi sallama sai ta ce mishi wa alaikar salam ya amiral mu'minin haka lafazin yazo wa alaikar salam ya amiral mu'minin sallu amrita Allah ta tabbata alaika ya amiral mu'minin ka ji fatin lokacin da zaka iya dare amma wai ake ce mishi amiral mu'minin ba taba ce ma wani amiral mu'minin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bal hal khalifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar radiyallahu anhu ba taba ce mishi amiral mu'minin ba haka masu haqiqul suka tabbatar shi khalifatu rasulullah ake ce mishi Abu Bakar dan ana cewa khalifatu rasulullah jira Abu Bakar radiyallahu anhu shi kadai ake nufi daga bayan rasulullah shi da Umar yazo shi aka fara ce amiral mu'minin Umar radiyallahu anhu shine wanda aka fara fada wa amiral mu'minin to amma ka ji kin manzo Allah iya da rai wai ta ce mishi amiral mu'minin kaga wani yayin da su kike nan ya wuce ƙarya ƙarara dangane da duk abin da zai fada a wannan wato kusan cewa ba hadisi ne yazo a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faru ba a baicin sayyidina Umar da sayyidina Usman da sauran su aka kirkiro wannan wanda a lokacin su ne aka san magana akan amiral mu'minin to alamarin da suka ce tace sallinka da zuwa ya amiral mu'minin sannan tace mishi yace shi ma ya ji kanshin dan uwan shi tace mishi ai yana nan a ciki shi ma sai ya shiga sai ya je ya ga shin wannan bargon daga nan ita ma sai ta shiga cikin wannan bargon to shine sai manzo Allah sai ya fito da hannun shi na dama kamar sai fada sai addu'a yake cewa ya ubangiji waɗannan sune shi'ata ka ji fa a wannan lokacin ko aka samu kalmar shi'a manzo Allah wai ya faɗe ta waɗannan sune shi'ata sune mutane sune suke tare da ni kuma yayi musu addu'a yayi musu addu'a to daga can ubangiji subhanahu wataala sai yake ba da labari ga sauran mala'ikun da suke gurin ga abin da yake faruwa mafiya waɗanda na fito in ji Allah mafifita a cikin al'umma sun tare a guri guda ga can sun yi addu'a na alfa musu shine sai mala'ika sai aka ce sai mala'ika da ce ya ubangiji ka bari umarni in je shiga cikin su shine sai ubangiji ya ce mishi to ya je shiga cikin su sai mala'ika da ya sauko ya zo shi ma ya sallama ya shiga cikin su ya shiga cikin su sai manzo Allah ya cigaba da addu'a sai yake cewa waɗannan sune shi'ata waɗannan sune kaza waɗannan sune jinina waɗannan sune minni wa minhu daga jikina suke ni ma daga jikin su nake kaga hadda su malaika jibrilun ma gaba ɗaya an haɗe shi ma daga manzo Allah yake kamar yadda wato suka faɗa yayi addu'a don yake cewa duk wanda yake son su ya Allah ka so shi wanda kuma baya son su ya Allah kada ka so shi da dai irin abubuwan da kalmomin da kana ji da mutum shi a suka samu kudin su duk irin su ne a cikin hadisin suka ce wai wannan hadisi su kadai waɗannan mutane su ne wato ahlul bait to wannan dama in dai ƙarya ne a gurin shi'a wannan abu ne sanan ne za su iya yin abin da ya fi wannan ba to ai kuma duk ajin nasu da ma'ai tufka da warwara ne ai da sun ce mala'ika Jibril tun farko ya kuskura kawo abuna ya kuskura kawo wahayi da aka ce mishi ya kawo wahayi da ya kuma je kama Ali bin Abi Talib sai zai kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma a bayan nasu in ma hakan ne
to me yasa Allah bai ce je canza ba shekara 20 da wani abu ai sai a canza ko to amma daukar da mai dalan ba a canza ba Allah ya dida abin kenan tunda malaika yana kuskure to kuma gashi malaika ya sako shi ma za shi ga ciki ya zama shi ma wato ahlul bait da ka sai shi Allah yana gama cewa ai daga cikin ahlul bait akwai malaika jibril shi ma ahlul bait ne amma ko zai cire matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki yace ta bata cikin wato ahlul bait to wannan shine tukka da ruwa da haka waɗannan hadisai dai sune suka tabbatar da wato cewa lallai waɗannan su ma'an da yake dai kamar da manzo Allah ya faɗa kuma ya karanta wannan aya na cewa ya ubangiji ka tafiyar da wato rijis datti daga jikin su sannan kuma ka tsarkake su tsarkakewa sai magana ta gaba shine duk sai ba an kuma rijisa ya tafiyar da tsira daga gare su dan su a ɗan shi'a da wannan kalmar suna amfani da ita akan cewa su ahlul bait ma'sumun suna da isma isma shine ba sa yin sabo Allah ya kare su ba sa yin wato sabo saboda bai so da Allah ya ce duk sai ba an kuma rijisa ahlul bait dan ya tafiyar da tsira daga gare su to wannan shi ma ba daidai bane abin da din da suka gina na cewa duk ba an kuma rijista da ya tafiyar da datti daga gare ku ba haka bane datti baya nufin cewa datti sako ake nufi ba kuma yana nufin cewa idan aka riga aka tafiyar musu da wannan dattin ba za ta kara samun wani ba kamar da matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi kan kurakurai wasu abubuwa bacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da wanda wannan yake nuna cewa baya nuna cewa wato isma ce ba za ta taɓa yin zunubi ba to wannan ke sai hadisin da malam ya bude mana babu da shi shine hadisi na 352 wa an yazid bin hibban qala yake cewa daga yazid bin hibban yake cewa kafin nan akwai aya da malai ya ƙara kawo mana aya take cewa wa man yu'azzib sha'irallahi fa innaha min taqwal qulub duk wanda ya zamanto ya girmama sha'irallahi sha'ir malai ke cewa jazu sha'ira wa huwa kullu shay'in lillahi ta'ala fihi amrun ash'ara bihi wa a'lama shine duk wani abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saka shi ya zamanto alama ce ta wani abu to wannan iya daga cikin abin da za a girmama girmama shi ga wanda cewa ana bauta mishi kamar Ka'aba ta da girma abin da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala amma zage sai da ake nan ta dawo shi ga wanda cewa ana bauta masa bane a Ubangiji ne yace ayi haka hakan shine bautar amma ba ita ake bauta ba to wannan abin da ku bayyana idan muka karanta tawbul nuzul wato dalilin da yasa ayar ta sauka dalilin da yasa ayar ta sauka shine kafin zuwan musulunci a jahiliyya Qurayshawa sun kasance suna yin tawafi na Safa da Marwa sannan akan Safa akwai gunki wanda suke ce mishi Ifaf sannan ita kuma akan Marwa akwai wani gunki da suke ce mishi Na'ila to kowanne idan aka je Safa sai an shafa wannan gunkin sannan aka zo Marwa ma sai an shafa ɗayan gunkin to lokacin da addinin musulunci ya zo sai ya zo tabbatar da Safa da Marwa kuma duk da cewa an rurrushe gumakan to amma sai sahabbai so da imanin su ya kai imanin suke ganin cewa ba sa son su dinga yin Safa da Marwa saboda ai sai sun ga ganin kamar wato wadancan gumakan suke ma wannan abin da ake a jahiliya to sai su wasu suka fara kyamar haka wanda kuma suka kima yin Safa da Marwa shi da Allah ya sako da aya dan ya tabbatar da cewa Safa da Marwa ta daga cikin sha'irillah shi ka Allah ya sako su a cikin jerin inda Safa da Marwa li sha'irillah ai ita Safa da Marwa li sha'irillah yana da cikin wato sha'irillah sannan kuma ubangiji ya magana a cikin suratul hajj yake magana wa mai yu'azzim sha'irar lahi fa inna hadhihi taqwa al-qulub duk wanda zuwa to ya girmama wata alama da wani sunan Allah ya saka cewa alama ce to wannan iya daga cikin wato nuna ya nuna cewa mutum iya da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to wannan sai tafiyar da duk abin da yake cikin mutuncin sabai sai zuwa to sai ya tsawafi biduni haraj ba tare da suna cikin wani kunci ba sun san cewa Allah ne ya umarni da ayi yanzu ba jahiliya suke yi ba to wannan malaya kama da shi ne dan mutan cewa su ahli baitin mazala sallallahu alaihi wa sallam suna cikin sha'ani da suna cikin alamu da wani tuwano wata ala ya saka su da a girmama su shi ta ce malaya kama na wace wannan aya hadisin da zamu karanta shi ne malaya ke cewa Abu Yazid bin Hibban daga Yazid bin Hibban قال انطلقت انا وحسين بن صبرة وعمر بن سلمة الى زيد بن الارقم رضي الله عنه سيجيوا منتفي زوا ده زيد بن الارقم فلما جلسنا اليه لوقتنا بك زونا اغورشي قال له حسين سيما ثاني يجي مشي لقد لقيت يا زيد للي كي زيد ka haɗu da khairan kasira alkhairai da yawa ra'aita rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kuma ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa sami'ta hadithahu kuma ka ji hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ghazawta ma'ahu kuma ka yi yaki tare da shi wa sallaita khalfahu kuma ka yi sallah a bayansa wa qallaqita ya zaid khairan kasira lallai ya zaidu ka haɗu da alkhairi da yawa wannan abubuwan da suka lissafo suna daga cikin falala ta sahabbai na cewa sun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk da ayoyi sun zo sai magana falalar su hadisi sun magana falalar su to amma rayuwar da take tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita kanta falala ce za ka gane haka idan aka ce yau ga kai ga shugaban kasa ka taba zama da shugaban kasa ka dauki hoto da shi ko kuma a kun je wani guri kaza da shi kun gaisa kowa ya gani BBC ta dauka duniya ka dauka yawa ko kuma ce kun ci abin tare za ka duk wannan duk inda ka zo na za ka wani labari sai ka wani labari cewa ai mutu ba zama da shugaban kasa wani saboda me kuma duk wanda ka wani labarin haka sai ya maka wani gani na daban na cewa eh kai wani ne tunda har kana da hanyar zuwa ga shugaban kasa har ka iya zama da shi to amma za ka su sahabbai wadansu da ana maganar cewa sabai sun yi kana da manzara sallar ba ta daukar ba a daukar cewa wannan shi kanshi falala ne amma wannan hadisi an yi wannan cewa falala ne saboda me ai sun ce lallai ka ga manzara Allah sallallahu alaihi wasallam da ita ka haɗu da shi haɗuwa da manzara Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamar falala ba ce suke cewa kuma wara'aitahu kuma ka gan shi wa sami'ta hadithahu kuma ka ji maganarsa sannan kuma ka yi yaƙi ma tare da shi sannan kuma ka yi sallah a bayansa shi yasa sabai wani lokaci da suka tashi zaka ji suna cewa kunna mu a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ai mun kasance tare da manzon Allah a guri kaza falala ce yanzu kai ko da sarkin garin ku kada zaka yi tawaya labari cewa ka kada tare da shi to bal kana ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to lallai wannan ba karamar wato falala ba ce wajen sabai ce mai tare manzo Allah ko kuma ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike mu guri kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana kaza duk wannan falala ce sai suke cewa hadisa ya Zaid ba sami'ta min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suke cewa ya Zaid ka ba mu labarin abin da kaji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala ya ibn akhi sai ce ya kai dan uwana wa laqad kabirta kabratin ni yake cewa hakika lallai na riga shekaru na sun riga sun ja sai ce yushiku waqad mu'ahadi kuma lokaci na ya kusa wala saitu ba'da allazi kuntu a'li min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa na manta da waɗansu abubuwa da yawa da na kiyaye su daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fama haddathtukum faqbaluhu, duk abin da na baku labarin shi to ku karba. Wama la fala tukallifunani, din kuma ba haka ba baku labarin shi to kada ku dora mun nauyi ku ta mun tambaya ta kwakwa cewa ta na gaya muku shi. Thumma qala, sannan sai ya ce, kama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yauman, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya wata rana, fina a cikin mu, khatiban yana yi mana wato khutba, bima'in yud'a khummar, khumma, bima'in yud'a khumma, a wajen wani ruwa wanda ake ce mishi wato khumma, baina makka wal madina, tsakanin makka da madina. Malam Dr. Irfan yake cewa huwa bi dammil kha'i al-mu'jama, wato ana cewa khu ama ta damma wa tashdidil mim da kuma shaddada mim, sai cewa huwa ismun li ghaibatin ala thalathati amyalin min juhfa, yake cewa suna ne na wata korama da yake a wajen wato juhfa, indaha ghadir, a daidai wannan gurin shi ne inda ghadir yake, mashhurun yudafu ila ghaibam, ghaibama fa yuqalu ghadir khum, shi ne ake cewa ghadir khum, hadithin magana da ake magana akan ghadir khum, shi ma wannan magana akan ghadir khum din hadisi ne babba a gurin ƴan Shi'a, hadisi ne babba wato a gurin ƴan Shi'a wanda suke yawan karanto shi, sun yi ƙare-ƙare da yawa a cikin shi, sun faɗi abubuwa da yawa da Manzon Allah alaihi wa sallama bai faɗa ba, to ga dai abin da Manzon Allah ya tabbata ya faɗa, sai Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai shi wato zai je yake cewa fahamidallah, sai Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gode wa Allah, wa asna alaihi ya Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wa wa'aza ya kuma yayi wa'azi, wa zakkara ya faɗakar, thumma qala, sannan sai ya ce amma ba'd ala ayyuhan nas, yake cewa ya ku mutane ku saurara, fa innama ana basharun yushiku an ya'tiyani an ya'tiya rasulu rabbi fa ujibu, yake cewa ni mutum ne yushiku yayi kusa an ya'tiya rasulu rabbi, wato mai aike daga Ubangiji na ya zo mun, fa ujibuhu sai in amsa masa, fa ujibuhu sai in amsa masa, don ta Irfan yake cewa ai qaruba maji'u malakul maut da'iyan ila liqa ila 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 liqa illahi ta'ala, wato zai cewa mala'ika mutuwa ya kusa ya zo, ya manzala sallam ya amsa kiran Ubangiji subhanahu wa ta'ala, mukhayyaran bainaha wa bainal baqa'i fid dunya, za a ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zabi akan ya tafi zuwa ga Ubangiji shi ko kuma ya zauna a duniya, yake cewa fa innahu la yamutu an-nabi hatta yukhayyar bainahuma, domin babu wani annabi wanda aka zo daukar ranshi ba tare da an ba shi zabi tsakanin ya zauna a duniya ya ci gaba da rayuwa ko kuma ya dauki ranshi ya zama cewa kuma za ga Ubangiji shi ba, malik yake cewa kadrawa fi sahihaini, kamar yadda ya zo a cikin sahih Bukhari da Muslim an Aisha radiyallahu anha, daga Aisha radiyallahu anha take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam indama kana fi naz'ati al-akhira yaqul birrafiq al-a'la birrafiq al-a'la, take cewa ai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake wato jijjiga shi ta karshe yaqulu yana cewa birrafiq al-a'la tare da wato rafiq al-a'la, qultu fa alimna annahu yukhayyaru, take cewa sai muka gane cewa ana bashi zabi ne, a tura take cewa fa take cewa sai na san cewa ba zai zabe mu ba, da lokacin da aka ba manzo Allah zabi sai ya kallo su, ita kuma nana Aisha radiyallahu anha ko ya san ta tana gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai magana ba, tana fassara shi so da yadda take da wato sanin ya kamata da ta san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ba shi muhimmanci yasa duk abin da wannan yake so ko ya mace magana ko bai mace magana ba za ta wato gali da yake nufi. hakan ya fa faru a cikin rayuwar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da wato Ummu Salama ta zo ta meta take ta faffada mata mangalo ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ne na zaune ta ta faɗa mata mangalo ta faɗa ta faɗa ta faɗa kin yi kaza akan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sunan ke gani ana kawo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa cika wanda ba a cikin ranakun su ba sai a ranar Aisha radiyallahu anha wanda kuma suke ganin cewa su hakan bai kamata ba daga ita zo sai take ta gaggiya ma Aisha mangalo ta kuma Aisha tana kallon idan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da farko ta fahimci cewa manzo Allah bai ga sai ta bada amsa daga ita wata shiru sai ta fada ta fada har zuwa lokacin da ta fahimta daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ta bada amsa kaga wannan karanta shi kai a lokacin da ta fahimci cewa ya bace ubarni ta bada amsa ita kuma ta dauka da ta fara zazzagowa ita ma hasan da Ummu Salama sai shiru manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ta ku ai na ga muku ai yar abi ku hafa ce yar wato Abubakar ce bin abi ku hafa ai kun san ta ai diwana ta burge ni to da ta ne mutuncin kanta to wannan sanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ne yasa ta gane wato wannan sannan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da tuwa ma da dan uwanta ya shigo Abdulrahman ya shigo da asuwaki yana yin asuwaki ta fahimta daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa yana san asuwakin sai ta ce mishi a khudhu lak kafan baka ne sai ce mata sai girge da kai annam jama'a wato eh to da haka anan ma da zo da tuwa ta gane cewa ba zai zabe su ba shi sai ta ji yana cewa bir rafiqil a'la bir rafiqil a'la sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wa ala tarikum fikum saqalaini na bar muku as-saqalaini as-saqalaini shine abubuwa guda biyu li azmihima saboda girman su wa kibari sha'anihima da kuma sha'anin su da yake da girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa su ya ce wa abubuwa guda biyu shi ya bar mana a matsayin abubuwa masu nauyi da ya kamata mu gode su awwaluhuma da farkon su kitabullahi littafin ubangiji subhanahu wa ta'ala shine alqur'ani yawara ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mana alqur'ani mu rike shi da hannu biyu abu ne da yake da nauyi abu ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga mana cewa yana da nauyi lallai mu rike shi kuma yana da matukar muhimmanci yake cewa fihi alhuda a cikin alqur'ani akwai shiryarwa wan nur da kuma haske fa khudhu bi kitabillahi ku rike wato ku rike littafin ubangiji subhanahu wa ta'ala wa tamtaku bihi ku tamke shi tamau ku rike shi yanzu to ku yi amfani ku riga wato amfani da shi fa hafa ala kitabillahi zaid wato zaid bin al-arqam ya ce cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar akan littafin ubangiji subhanahu wa ta'ala imana qur'ani wa ragaba fihi ya kuma kwadaitar akan cewa a rike shi a karanta shi ayi aiki da abin da yake cikin sa da falalar da take da shi wajen karatun sa da falalar da yake da shi wajen wa'azi suka haddace shi da sauran duk waɗansu abin da zai jawo bayan wato al'umma su so alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ya faɗe shi thumma qala sannan kuma sai ya ce abu na biyu wa ahlu baiti da kuma ahlu baiti bi ma'ana ahalina wanda suke cikin gidana uzakkirukumullahi fi ahli baiti manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maimaita wannan kalma ta uku saboda muhimmancin ahli baiti yake cewa uzakkirukumullahi fi ahli baiti ina tunatar da ku girman ubangiji dangane da ahli baiti ahli baiti na uzakkirukumullahi fi ahli baiti uzakkirukumullahi fi ahli baiti wato ina kwadaitar da ku ina tuna muku Allah ina gina muku girman ubangiji subhanahu wataala dangane da ahli baiti na wajen ku girmama su wajen ku ba su duk wani haƙi da ya dangance su wajen kuma kiyaye zuriyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da duk wani abu da mutuncin su da duk wani abu da ya zama cewa zai zama so batanci a gare su dole ne mutum ya guje shi ba daidai bane ka taɓa wani abu na jinna wato ahli baiti manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan babban zunubi ne ya daga cikin kaba'irin zunub wanda mutum zai yi ya dinga taba wato ahli baitin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu husayn sai husayn ya tambaye shi wa man ahli baitihi ya zai su to wai suwa ne ne ahli baitin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din nan ne ya zai kaga tabiri ne tambayar shi ba tare bane amma kuma yana tambayar sahabi ne ga to ma suwa ba ahli baitin sai ce alaysa nisa'uhu min ahli baitihi shin matansa ba ta ci ahli baitin sa ne ce ce kala da ta'uhu min ahli baiti matansa suna cin ahli baitin sa wannan shine imani na sahabbai kuma shine fahimta na sahabbai kuma shine abinda duk sahabbai suka tafi akan cewa matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ahli baitin manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wannan shine abinda hankali zai karba sai ce walakin ahli baiti yake cewa amma ahli baitin sa waɗansu kuma wanda ba lalle mutane su gane ba kenan an gane sai ce man hurima sadaqatu man hurima as-sadaqa waɗanda aka haramta musu ci sadaqa ba'da bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam baitin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda aka haramta musu su ci sadaka to su ba ahli baiti kaza shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ci sadaka kamar da hadisin Salman al-Farisi ya tabbatar mana da ba yake cewa iya daga cikin abin da zai gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi shine ya karanta a littafai cewa lallai shi wannan annabi na ƙarshen zamani yana cin kyauta yana karɓar kyauta amma ba ci sadaka da haka sai ya zo dan ya tabbatar sai ya dauko ɗan kudaden su da sauran abu sai kawo sai cewa wannan sadaka ne sai wanda ran yake cewa goma ce sadaka ka ba wa ɗan sai aka ba mutane sai ce to na gani sannan sai ya taho da wanda washe gari ya zo da wani abu ya zo ce wannan kyauta ce sai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wannan ma dan na tabbatar da shi to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ci sadaka da haka wanda suka zo bayan wanda suke ahli baitin shi ne su ba sa ci sadaka suma ba sa cin wato sadaka kamar yadda hadisin da muka ga gabata wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka mishi sadaka al-Hasan ko al-Husayn ne ya dauki tamr ya saka a bakin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi kikhin kikhin li'annahu min as-sadaqa ni wannan ka furzar da shi ka fitar da shi domin sadaka ne inna la na'kulu sadaqa mu kuma ma ci sadaka a jiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hi al-sahun nas da tun mutane da cice ta mutane da ka ba za ka celebrate da cin mutane mu da kuma suke ahli baitin so da girmama so ba su cin mutane ba amma ahli baitin mu namu ne yanzu wanda suke cewa sharifai to su sai a hankali su ba ba sadaka ba har kwace ma suna yi da na zo su zo shagon ka a kasuwa su ce ka ba mu da kakan mu ka da roƙo suke ka ba mu da kakan mu akwai ne zai zo in ba ba mu da kakan mu ba za mu yi mummunan addu'a ita ma barazana su kuma da yake mutanen ba su da karatu sai su ga dauka suna ba to wace musu kakar da ta yi sadaka kuma in su sharifai daga gaskiya ba su sadaka duk wani sharifi daga gaskiya ba su sadaka su da duke su take suna cikin khumus da manzo Allah da ummi ya fada yake cewa wa'lamu annama qadimtum min shay'in fa inna lillahi khumsuhu wa lirrasuli wa lidhil qurba wa lisanul masakin wa bil sabil in kuntum amanu billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani wa matal jamal wallahu ala kulli shay'in qadir wannan su khumusin da ake ba su aka je aka je yaki aka je aka samu ganima ko kuma aka samu abin da ke di rukun mutum shine nan da haka aka ce su da ba sa ci sadaka qala sai shi dai Husayn din ya tambayi Zaid bil Arqam yake cewa wa man hum to su wane ne wanda ba sa ci sadaka din qala hum alu ali sune iyalan gidan Ali radiyallahu anhu wa ali Atil da iyalan gidan Atil wa alu Ja'far da iyalan Ja'far wa alu Abbas da iyalan Abbas qal kullu ha'ula'i hurima sadaqa duk waɗannan an haramta musu cin sadaka wala na'am yace eh an haramta musu cin sadaka to kaga wannan ƙara manzo Allah sallallahu ya faɗa ma sahabbai cewa waɗannan ahalin baitin sa ne, wanda in ba manzo Allah sallam ya ce musu ahalin baitin sa bane ba su da shin ahalin baitin ba. Mu a iya tuna mun zo da mu ahalin baitin a gunmu aka ce iyalai to a iyalanka kawai matanka da ƴaƴanka su ne kawai iyalanka, jikoki ma ba cike sa su a cikin iyalan mutum ba, ko ana sa su a ciki ba cike sa su ba, balantana dan ƙanƙanin mahaifinka ko kuma waɗanda suke ƴaƴan maza da sauransu duk waɗannan ba za su zamanto cewa su shiga cikin ahalin baiti ba mu a iyalin safi. To amma sunna kamar yadda ka faɗa cikin ta bayyana masa ta ƙara maka abin da baka sani ba dangane da abin da ya shafi wato aya. To wannan iya daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a ghadirhum, amma su ƴan shi'a in suka ɗauko maka hadisin ghadirhum to ina jin ya kai wajen feji goma sha daji ta karanto maka ƙarerai su ce ai a nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba ya ce manzo Allah ya ce ma Aliyu ko ke dai a magana ta su tun a Makka tunda abin ya faru bayan manzo Allah ya dawo daga Makka ne ya jayi hajjatul wada ya dawo tun a can suka ce an ce manzo Allah ya faɗi cewa Ali bin Abi Talib shine khalifan sa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba aka tawa har sai da aka sako mishi da aya ya ayyuha iwala Allah yake iwala yake cewa ya ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka wa illam taf'al fama ballagta risalata wallahu ya'lamu kulli an. Ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka isar da abinda aka umarce ka da shi, wa illam taf'al baka aika ka fama ballagta risalata to baka isar da sako ubangiji ba. Duk ana suna nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin tsoron faɗa. Allah ya ubarce shi amma yana jin tsoro. Su wanda jin tsoro ya ji tsoron Abubakar da Umar. Kamar da ke faɗa a hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasa lafiya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai faɗi wani abu da abu da kabira ta rike bayan shi. Sai abin da Umar bin Khattab yake cewa ya manzo Allah ai ga littafi Allah an bar mana ga hindodin manzo Allah sallam da haka bai za a bari sai hanya ta tashi manzo Allah bai ku tashi ku bar gurin. Manzo Allah sallam bai faɗa ba amma za ka ɗan shi a zo na ce maka ai manzo Allah sallam bai na son ya faɗi wato cewa Ali bin Abi Talib shi ne khalifa bayansa. To za ka abin da ka kwaita buka da warware a ciki. Idan manzo Allah sallam ya faɗa cewa Ali bin Abi Talib shi ne khalifa tun a gadirku, a rashin manzo Allah sallam bai kwanta rashin lafiya ba. Kuma suka ce a wannan gurin ya faɗi cewa Aliyu ne khalifa. To me kuma zai faɗa lokacin da yake cikin halin rashin lafiya? Tun da riga ya faɗa ko? Ai ba buƙatar ya ƙara wani cewa duk da data. To amma suka ce wai abin da yake so ya faɗa shi ne zai faɗi cewa ai Aliyu ne galibi shi ne khalifa. Bai faɗa ba ne? In dai har ya faɗa a faɗarki a ghadirhum. Ai ya isar amma kuma suke cewa bai faɗa ba wa har ya mutu, kuma sun san cewa bai faɗa ba har ya mutu. Haka suka ce ko wanda ya jawo a faɗa ba Umar bin Khattab shi hana ubangiji ya ce mai shi faɗa, Umar bin Khattab ya hana shi faɗa. Manzo Allah ya ce tsoron Umar bin Khattab ko Allah ya ce a faɗa, Umar bin Khattab ya hana a faɗa. Manzo Allah ya sanar ba mai korafi ba ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai Allah ya aiko shi ya kira duk wanda zai kira tun lokacin babu kowa sai shi kadai yayi kuma kiran bai ji tsoro kowa ba kuma aka amsa mishi. A shekara nawa aka yi da kiran Umar bin Khattab ya shigo addinin ba? Daga baya zo shigo addini amma kuma ce wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin tsoron su. Barka gane inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tsoro ku a wato Umar. Lokacin da Abubakar radiyallahu anhu wani abu ya hada shi da shi da Umar. Kamar da riwaya take nuna shi Abubakar radiyallahu anhu shi ya fada ma Umar wata magana. Umar ya ji haushin magana. Umar ya ce ba zan ƙara mishi magana, bar ƙara masa magana, bai mu fadi magana shi ba ta zafi. Abubakar radiyallahu anhu ya ce sa Umar ya bashi hakuri ya bashi hakuri bishi har gida ya bashi hakuri. Umar ya ce wallahi ba zai hakura ba. shige da sai Abubakar radiyallahu anhu sai shige tafi gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mishi ga abin da ya faru ne da Umar gashi ni na mishi laifi na mishi raga amma na ba shi hakuri yake hakura manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito a fasace kamar da ruwaya take nuna shi kanshi Abubakar yadda ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya fita ya tafi gurin Umar sai yake cewa ana azlamu bi azlamu min Umar sai yace wallahi ya manzo Allah ni fa dai zan ce shi fa hasu bi so dan yake ga manzo sallallahu alaihi wasallam rashin ya baci akan abu so da bai san me zai faɗa ba manzo Allah ne ya faɗa ku ta zauna wallahi yake ce mishi ni ne fa dai zan ce shi hasu bi amma manzo Allah bai ji wannan ba ya shige ne sai Umar yake ce mishi dan uwanka yi maka laifi ya baka hakuri ka ki hakura yake cewa ka san shi waye manzo Allah sai yake cewa yayi imani da yin lokacin da kun ka kafirce mu Umar yake ga mu haka mutum da kike tsoron shi zai ga mu shaka yake cewa ya bar dukiya shi dukiya sa lokacin da kowa ya hana ni yace kuma gaskata lokacin da kowa ƙarya ta ni yace ku kowa ƙarya ta ni haka manzo Allah ya ga mu Umar idan wani bai kuka ƙarya ta ni tsoron shi yake ji ai ba tsoron shi yake ji ba yanzu idan manzo Allah sai zai fushi akan Abubakar yaje san Umar ya faɗa mishi gana da Allah zai take fi zai kasa faɗan wahayi da Allah ya sashi wallahi ba zai kasa ya faɗa mishi ya faɗa mishi har Abubakar a ruwa ake cewa tun da ya sauna akan ruwa shi na manzo Allah a gurin abkan awwal da dinga faɗa da gairar Umar yake har manzo Allah sai ya ce fal antum fariqun li fariq yace wa barafu qalimu sahajina barzamu rafu qalimu abukina wa akan um akan Abubakar zallai yake fada barku tale mun abokina wa wanda Abubakar radiyallahu anhu da yake sai Umar ke kanshi irin abin da zallai sallai mishi inda take tsoron shi yake ji zai bi shaka to amma shi shi a duba sai dai wannan ba su su dauki manzo Allah ba tsoraci Allah bashi umarni ya fada ba ya ki fada saboda tsoron Abubakar da Umar a wannan zagi ne ga manzo Allah ta sallama shi kanshi daka babu wani wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake jin tsoron shi babu wani wanda ubangiji sallallahu alaihi wasallam zai faɗi abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyi akan sa wallahi babu shi babu wannan mutum to wannan shine daka sun faɗa abubuwa da yawa akan abin da din hajjar ku din ba shi ma da wani amfani ba a ce wani kaka karanta kuma an faɗi Allah ya mamu lalanta abu su Allah ya farka wa salamu alaikum wa rahmatullahi